نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شابير قوتاً ربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دغ مكة زوا مدينة دبو دايا دري هدو دا أربعين دا شدا ودا تيدي دي دا شا تقواز غواتا غوما ميلادية تدبو بيو دا عشرين دا هدو كمارين دا مكساب هدوا أولا مسلا تيمي البركة كركشون وانا تيبيا تأور مميني عائشة الله يكارا متي دا لكي تكون وانا غواتا حوسا وزورت أتكين برنن كانو domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidain littafi ne wallafar babban malami Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 43 a darasin da ya gabata mun karanta inda akai wato wani bawan Allah ya tambaya cewa shin ko yana halatta mutun ya ce wa mahaifiyarsa fida ke nafsi wa mali wa waladi wa zaujati to mun tattauna game da me kalmar alfida take nufi tana daukar ma'anoni guda biyu kamar yanda muka karanta amma da yawanci abinda ake nufi ita ce ma'ana ta biyu tana nuna irin kauna da nagarta da kuma girman matsayin mutun a cikin zuciya to shine sai in mutun yana da irin wannan a zuciyarka da wato wannan matsayin kana kaunarsa to sai kai amfani da kalmar fidaka abi wa ummi to da haka karkashin wannan mun tattauna maganganun malamai kuma sun nuna babu laifi ya halatta dan mutun ya ce wa wani fidaka abi wa ummi ko ya ce wa mahaifiyarsa fidaki nafsi wa mali wa waladi wa zaujati wannan ba wani abu bane insha Allah sannan mun tattauna game da idan mutum wato mahaifiyarsa ta nemi ya jinkirta yanka aqiqa ta haihuwa da aka yi masa sakamakon baya gari ya jira har sai ya dawo koda ko wannan zai sa kwanakin da ya kamata aqiqa za su wuce to mutum zai iya yin hakan dan yardar ko neman yardar mahaifiyarsa to shi ma mun ji maganar da ainihin wato malamai suka yi na halaccin haka babu laifi mutun ya jinkirta idan mahaifiyarsa ta buƙaci haka kuma yin hakan yana daga cikin yi mata biyayya jinkirtar da wannan aqiqa din zuwa dawo waka dan gamsar da mahaifiyarka babu laifi kai ta bangaranka sannan mun tattauna wata gaba game da birthday wato tuna ranar haihuwar mahaifiya wannan kaulan wahidan mun tattauna ba shi da asali a addini sannan shin mutum zai iya fifita iyayensa akan kansa game da wasu ayyukan ibada to sai malai ya ce aikin ibada nau'i biyu ne akwai nau'in ibada da take wajibi ne yinta to anan ba za ka fifita iyayenka ba akan wannan ibadar sai malai ya bada misali kamar akwai ruwan alwala kuma mutum ɗaya zai ishe ka ne kai kadai alwalan nan wajibi ce akan ka kuma ga ruwa kana da shi sai ya zama mahaifinka shi ma yana so ya alwala shi ma kuma ba shi da ruwa to anan zaka iya bashi ruwan alwalaka kai ka hakura ko kuma kai tayi ba ma shine aka ce bai halatta ba domin alwalar ta wajaba akan ka ta wajaba akan sa to kai tunda kana da ruwa wajibi ne kai amfani da ruwan shi kuma da bashi da ruwa yayi amfani da taimama ina fata an gane amma suka ce idan aikin ibadar ba na wajibi bane abu ne na mustahabi kamar misalin mahaifinka ka riga shi zuwa masallaci kana sahun gaba shi kuma yana sahun baya to anan sai malamai suka ce idan mahaifinka yana da fahimta mai kyau ta addini kasantuwar kana gaban sa a sahu shi yana baya ba zai ji wani abu a ransa ba kuma wurin sa ba zai baci ba to nan ma makaruhi ne kace zaka dawo dan shi ya wuce gaba amma idan ba shi da fahimta zai dauki wannan a matsayin reni da wulakanci ka ganshi a baya amma ka kika yo baya shi ya shiga gaba to anan a babin maslaha zaka iya sakkowa daga sahun gaba ka fifita shi wajen shiga sahun gaba قال المؤلف رحمه الله تعالى هل يهج عنهما ويعتمر اذا كانا لا يقدران على الحج والعمره شن دا زي iya yi wa iyayensa aikin haji zai iya yi musu umara idan suka kasance ba su da ikon da za su je su yi aikin haji ko umara to dan su zai iya yin aikin hajin da umara a madadin su idza kana ghayra qadirain ala alhajj idan iyaye suka zamanto ba za su iya yin aikin haji ba awul umrati ko umra liskibari sinnin saboda girman shekaru sun manyanta sun zama dattawa shekaru sun yi musu yawa aw maradin ko kuma saboda wata rashin lafiya la yurja buruhu wadda ba a sa ran warkewata mahaifin mutum yana cikin wata rashin lafiyar da sai dai kawai dan samu sauki sai dai alallaba amma magana warkewa babu falil walad an yahujja anhuma to da zai iya zuwa yayin aikin haji a madadin su waya atamira ko kuma yayin umara a madadin mahaifinsa ko mahaifiyarsa ana abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma qala an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yace ja'at imra'atun min khaf'am wata mace yar kabilar khaf'am tazo faqalat tazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqalat tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna faridatan lahi ala ibadihi fil hajj lalle farillan nan da Allah ta'ala ya farlanta akan bayinsa adarakat abi ta riski mahaifina shaykhan kabiran tsoho ne ya manyanta la yasbutu ala rahila a tafiya irin ta wancan zamanin in za a je aikin haji ko umara sai dai a hau doki ko raƙumi sai yake cewa ya ma'aikin Allah ita wannan matar sai take cewa ya ma'aikin Allah mahaifina ba zai iya zama ba akan raƙumi tunda tafiya ce ta raƙumi yayi shekaru da girman da ba zai iya hawa kan raƙumi tun daga garin mu hayyaje ainihin wato aikin haji ba afa ahujju anhu zan iya yin masa aikin hajjin a madadinsa zan iya yi masa aikin hajjin qala na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am zaki iya yi wa zalika fi hajjatul wada kuma wannan mas'alar wannan tambaya ta faru ne a hajjin bankwana ballantana a ce a'a ai daga baya an soke wannan hukuncin a hajjin bankwana wannan baiwar Allah ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan iyayen mutum sun manyanta ba za su iya zuwa aikin haji ba shin zai iya yi musu aikin hajin kuma a ba su ladan sun je aikin haji annabi sallallahu alaihi wasallam yace kwarai zaki iya yi za a iya yin haka wani hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 1513 Imam Muslim hadisi na 1234 وعن أبي رزين الأقيلي رضي الله عنه أنكر بودك أبي رزين الأقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبو رزين الأقيلي يازو جمن زن الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا مأيكين الله إن أبي شيخ كبير مهيبين tsoho ne ya manyanta la yastadi ul hajja ba zai iya yin aikin haji ba, walal umrata ko umara, walal za'ana ko kuma ainihin wato hawa kan abin hawa shine azza'an, ba zai iya hawa kan sirdi ba. Ala hujja an abika wa atamir, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa abira zini lil uqayli, yace kayi wa mahaifinka aikin haji kuma kai masa umara. A ƙarƙashin haka she mun fahimci idan mutum iyayensa sun girma ya kama su ba za su iya yin aikin haji ba, shi in ya taba yin aikin haji ya sauke nasa wajibin, to zai iya zuwa yin aikin haji a madadin mahaifiyarsa, sannan ya kuma samu dama ya kuma koma yayi wa mahaifinsa aikin haji, kamar yadda zamu ji a nan gaba insha Allah. Wannan ka koma cikin Sunan Abi Daud, za ga wannan hadithi na 1810, Imam Tirmidhi hadithi na 930, kuma ya inganta shi Imam Nasa'i ya rawaito shi hadithi na 2621, Ibn Majah ma ya rawaito shi hadithi na 2906, Imam Ahmad a cikin Musnad hadithi na 1064, kuma wato waɗanda suka yi tahqiqin Musnad na Imam Ahmad sun inganta wannan hadithi. Qala ulama'ul lajnati da'ima, malaman lajnatul da'ima, malaman nan na wannan babban lajina din wanda take bada fatawa, sun ce idza atamarta an nafsika, idan kai wa kanka umara, jaza laka, ya halatta gare ka an ta'tamira an ummika, ka kuma yi wa mahaifiyarka umara, wa abika ka yi wa mahaifinka. Idza kana ajizaini, idan ya suka kasance ba za su iya ba, likibari sinnin sabida yawan shekaru, au maradin ko sabida rashin lafiyar, da la yurjaburuhu, ba a sa ran warkewata. Ka koma cikin fatawar lajnati da'ima ta 11 shafi na 81. Wa qala ash-shaykh bin baz yake cewa rahimahullah, idza kanat walidatuka ajizatan anil hajj, idan mahaifiyarka ba za ta iya aikin haji ba, likibar sinniha sabida yawan shekarunta, au maradin ko sabida tana fama da rashin lafiya, la yurja buruhu, wanda sai dai a dan samu sauki talafa, amma ba a sa ran warkewa daga wannan rashin lafiya, bala ba sa an tahujja anha, wato bin ba zake ta babu laifi kai mata aikin haji. A koma cikin majmu'u fatawa ta Ibn Tabin Baz ta 16 shafi na 414. Kaifa yakunu birrul walidaini ba'da mautihima, yaya biyayyar iyaye take kasancewa bayan sun rasu? Shin wannan karatun da ana magana ne in iyaye suna raye, da zarar sun mutu shikenan kai yanzu ba ka da wani nauyin su akan ka, ba wata sauran biyayya in suka mutu, shikenan ka kakkaba hannu ka ce shikenan alhamdulillah ka huta? Ko kuma akwai sauran abin da ake bukata bayan sirra su kuma ka ci gaba da yi? To sai malai ke cewa kaifa yakunu birrul walidain, yaya biyayya ga iyaye za ta kasance ba'da mautihima, bayan mutuwar su? Yakunu birrul walidain ba'da mautihima, bin iyaye bayan mutuwar su na kasancewa ne biddu'a ilahuma, da yi musu addu'a, walistighfari lahuma, da nema musu gafara, idza kana muslimaini, idan iyayen mutum musulmi ne, idan mahaifinsa musulmi ne, mahaifiyarsa musulma ce, to bayan sun rasu har yanzu suna da sauran bashi da suke bin sa, shine ya dinga yi musu addu'ar gafara, ya dinga yi musu addu'ar rahama ta Ubangiji, ya dinga yi musu addu'ar haduwa da Allah lafiya, ya dinga yi musu addu'ar aljanna, kuma ya ci gaba da nema musu gafara. Qala Allahu ta'ala an Nuhin alayhi salam, Allah ta'ala ya faɗa game da annabi, wato annabi Nuhu alayhi salam, rabbi gifirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lilmu'minina wal mu'minat. Annabi Nuhu yake cewa rabbi gifirli, ya Allah kai min gafara, wa liwalidayya ka gafarta wa iyayena, wa liman dakhala baytiya mu'minan, da duk wanda ya shigo gidana yana mai imani, walil mu'minina wal mu'minat, ya Allah kai gafara ga mu'minai maza da kuma mu'minai mata. Suratu Nuhin aya ta 28, kaga anan annabi Nuhu alaihi salam ya nema wa kansa gafara, ya nema wa iyayensa da suka haife shi gafara. Wa awsallahu ta'ala biddu'a ilahuma, kaman yanda Allah ta'ala ya yi wasiya da ya musu addu'a bi qaulihi da fadin sa, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, kace ya Allah ka ji kan iyayena, kai musu rahama, ka tausaya musu kaman yanda suka rene ni ina karamin yaro. Suratul Isra'i aya ta 24. Wa fil hadith, ya zo a cikin hadisi, idza matal insanu, da zarar mutun ya mutu, in qata'a anhu amaluhu, aikin sa ya tsaya, za a datse aikin sa ya tsaya cak, illa min thalathatin, sai dayan abu uku, kai kokari ka bar daya cikin abubuwan nan guda uku, in ma baka bar ukun ba to kai kokari kaga ka bar guda daya daga cikin su, dan zai zama maka alkhairi bayan mutuwarka. Abinda ka bari cikin ɗayan abu ukun nan zai ci gaba da samun ka koda ka mutu. Illa min sadaqatin jariya, ba abinda zai ci gaba da gudana bayan mutun ya mutu a aikin sa sai sadaka mai gudana. Gina masallaci sadaqatun jariya ce, ma da maruzu wani zai shigo yayi sallah, yayi karatun alqur'ani, ya ambaci Allah, gwargwadon yawan masu shigowa masallacin su yi sallah, gwargwadon ladanka da commission da kake samu. Idan makaranta ka gina, gwargwadon yanda ake ta karantar da ƴaƴan musulmi alqur'ani, hadisi, tauhidi, aqida, sira, fiqhu da sauran dirasatul islamiyya, gwargwadon yanda ake yaye dalibai a makarantar, duk wanda ya karanta harafi ɗaya da ya koya na alqur'ani a wannan makarantar, kana da commission. Da haka wannan hannun jari ne mai kyau ga waɗanda Allah ta'ala ya ba su wannan damar, kasu yi wasa da shi. Akwai siyan littattafai na addini, ma damar yana nan alqur'ani ne, a wani littafi ne na addini, kasiya ka ba wa wanda za su karanta, suna nan suna karanta, ma damar ana budewa ana karantawa, in littafin hadisi ne, duk sanda aka karantar da wani hadisi kana da commission. Daga cikin sadaqatun jariya akwai bushiya, mutum ya dasa wata bushiya ya tare nanta ta zamanto ko dai tana da yaya ko tana bada inuwa, wannan ita ma sadaqatun jariya ce. Ko kuma mutum ya gina bohol, ma damar wannan bohol din yana nan ana abun nan, to shi ma sadaqatun jariya. Mutum ya bar wani gida wakafi, dan in an karbi kudin hayar a dinga tallafawa marayu na unguwarsu ko na layinsu ko na wani gida, ko a dinga taimakawa sababbin musulunta wayanda suka shigo musulunci, a dinga taimaka musu ana agaza musu har su samu abin yi. Ko kuma ya ayyana wani aiki cikin ayyukan alkhairi, yace in an karbo kudin haya gida ne ya bashi ya kai wajen miliyan 100 gidan, ko shaguna ne ya basu a kantina a kasuwa yayi wakafin su, duk shekara ana samun kudaden haya da ake samu daga wannan, ya ce wannan kudin a dinga yin wani aikin alkhairi a ciki, ba a sayarwa irin wannan wakafin, ba a sayar da shi in mutun ya mutu, ba a bada shi kyauta, ba a salwantar da shi, haka za a ci gaba da dan mutun ya ci gaba da samun lada bayan ya mutu. Wannan ita ce sadaqatun jariya da makamantan irin wannan. Abu na biyu da mutun in ya mutu ya bar shi yayi wa kansa gata, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaya masa au ilmin yuntafa'u bihi, ko kuma mutun ya mutu ya bar ilimin da ana nan ana cin gajiyar sa, ya mutu ya bar ilimin da ana nan ana cin moriyar sa ana amfana sa, ya karantar, ya rubuta littafai, ya yi kasakasai, ana nan ana ta yadawa, gwargwadon yanda karatun ake ta ji ana amfani da shi gwargwadon ladan da zai samu. Kaga shi ma wannan hanya ce mai kyau ta samun sadaka mai gudana, ko kuma abin da zai amfani mutum bayan ya mutu. Abu na uku, aw waladin salihin yad'u lahu, ko kuma mutum ya bar nagartattun yaya waɗanda suke yi masa addu'a suna nema masa gafara. Kaga ashe daga cikin bashin da iyayenka suke bunka bayan sun mutu akwai yi musu addu'a, ma damar kai salihin da ne, to ba ranar daina yi wa babanka addu'a, ba ranar daina yi wa mahaifiyarka addu'a, matukar salihin da ne, in ku har kana manta ba ka yi wa iyayenka addu'a da suka mutu, to sun yi gwari, ba su bar waladun salihun ba. A madadin su bar waladun salihun sai suka bar wanda kawai da ya mutu abinda ya bari kawai suka daka wawa kowa ya kanda muna suka je suka ta bushashin su ba abinda ya musu zafi da shi. To wannan gaskiyar magana asara ce ba kankanuwa ba. Dan haka cikin abubuwan nan guda uku akwai wani hadisi da ya kawo abubuwa sun kai wajen guda bakwai. Akwai maganar rijiya, akwai maganar wa'annan abubuwan da na bada misali hadda ma mushafi warasahu au mushafan warasahu alqur'ani da mutun ya bari gado ana nan ana ta karanta shi. So saboda haka lalle lalle mutun yayi kokari wa kansa wannan gatan tun yana raye ba sai ya mutu ba kuma ya zama to kila bai bar wa kansa wani aiki da zai ci gaba da riskarsa yana samun ladansa ba bayan ya mutu. Mahallu shahid shine mutun ya bar da zai dinga masa addu'a. Kaga kenan bayan baban mutun ya mutu ko babarsa akwai sauran haƙƙin da suke bin mutun shine ci gaba da masa addu'a. Aƙalla sau biyar nan sallolin ka na biyar baka da kirki in har mafi karanci sallar asuba za ka yi musu addu'a, sallar azahar za ka yi musu addu'a, la'asar, magariba, isha mafi karanci a ce kana yi wa babanka addu'a sau biyar. Mafi karanci mahaifiyarka ta rasu shekara biyar, shekara goma, shekara kaza da suka wuce. Mafi karanci a ce duk sallar da ka yi baka mantawa kana nema mata gafara. Rashin kirkin ka ya kai matuƙa a ce kayi wata sallah ba kai musu addu'a ba. Wannan hadithin ka koma cikin littafin hadithin kai Muslim hadithi na 1631. Wa sahha an Yahya ibn Sa'id qala kunna nasma'u anna al-mayyit yujza lahu thalathu khisal ko yujri. Wato Yahya ibn Sa'id yake cewa kunna nasma'u mun kasance muna ji ana cewa annal mayyita mamaci yujra lahu thalathu ko yujra lahu thalathu khisal akwai wasu abubuwa guda uku da ake ci gaba da gudanar masa da ladansu yana gudana zuwa gare shi. Account dinsa ba zai taba zama doman ba. Account dinsa ba zai taba zamantowa babu wani aikin alheri da yake kara kai ne yana kai kawo. Ya danganta ma da irin investment din da mutum yayi wa kansa. Wani za ka ga wato abubuwan da kaga in mutum yana hada-hada bankin sa account dinsa za ka ga ana transaction wannan ya shiga wannan ya fita a tura ya turo yana ta hada-hada to a account din mutum na lahira ma mutum zai yi wa kansa wannan gatan. Mai shiga da safe ta bangaren abin da ya shafi waladun salihun suna nan suna yi yana shigo masa. Sadakatin jariya da ya bari nan ma tana nan tana ta shigowa. Ilmun yuntafa'u bihi shi ma rijiya da ya gina alqur'ani da ya bari da sauran abubuwa irin waɗannan suna nan suna ta shigowa. Yace mun kasance muna ji ana cewa annal mayyita shi ma mace yujra lahu thalathu khisal ana ci gaba da gudanar masa wasu dabi'u nasa guda uku. Sadaqatun tamdi ba'dahu sadakar da ya bari ana amfana ta bayan ya wuce bayan ya rasu shine sadaqatun wata sadaka tamdi shi yasa in zaka yi irin wannan ka tsaya ka kashe kuɗi kai mai kyau mai nagarta musamman in wuraren ibada zaka yi dan daga cikin abubuwan da ba su da gata sosai musamman mutum ba shi yewa kansa gata ya tanadar da abun da zai rike waɗannan abubuwan ba ba kamar masallaci makaranta yawanci mutane suna kokarin gina waɗannan abubuwan amma za ka ga daga cikin abubuwan da in ba an samu masu kulawa ba ba su da gata akwai masallatai akwai makarantu shi yasa gatan shine ka gina masallaci to samar da wani abu da zai rike shi. Kana kallo sai a gama bayanin cewa fa masallaci fitilarsa ta lalace ana neman taimako sai ga gaba ɗaya an gama sai a samu naira 200 shi yasa ana ji ana kallo sai ga abu kaza ya lalace abu kaza ya mutu kaza ya kaza to kuma kaga kai ladanka ne yake raguwa to amma in kai abubuwan ko kai ginin ya zama standard wanda za a yi shekara 50 60 70 ka ganshi bai nuna alamun cewa yana buƙatar wani gagarumin lada ba gagarumin gyara ba ina fata an gane to amma in kai baka yi wannan ba sai ga mutum yayi sadakatun jariya amma yayi wa kansa keta sai ai ginin bai ji siminti ba ko ya ce a siyo ina bulo mai arha bugun hannu da sauransu ko kuma masu aikin ya dinga matse su su tsayawa su yi aiki mai kyau duk wannan ba wani kake wa ba kanka kake wa ƙetar kanka kai wa kanka ƙetar sadaqatul jariya in za an ginin zai shekara 50 ka kai ginin da kila shekara 20 sai ya lalace an fahimta ko da haka in mutum zai yi wannan sadaqatun yayi wata sadaqa tambi da za ta ci gaba da shudewa tana gudana ba'dahu bayan ya mutu aw ilmun ko ilimi warathahu da ya gadar da shi ya tarbiyantar da dalibai ya karantar da dalibai ba adadi kowane dalibi shi ma ya je ya tara nasa daliban yana karantar da su shi yasa ladan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake samu ba karami bane daga nan har ana da kasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan yana samun ladan al'ummarsa duk wani alheri da kaga al'umman nan tana yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hannunsa suka san wannan alheri shi yazo musu da shi to haka in kai yo kasa sahabbai haka su ma da almajiransu tabi'ai haka su ma da almajiransu har zuwa wannan zamanin da muke rayuwa yu'malu bihi ba'dahu ya bar wani ilimi gadan ilimi da ya bari kuma ana nan ana aiki da wannan ilimin da ya ilmantar bayan ya rasu aw waladuhu yad'u lahu ko kuma ɗansa da yake masa addu'a waɗannan abubuwa guda uku koda mutun ya mutu komai ya tsaya to wayannan abubuwan ba sa tsayawa ka koma cikin albirru wassila na ibnu harb shafi na 48 wa du'aul waladi addu'ar da ga iyayensa bayan sun rasu sababun fi rafi darajati walidaihi mun yi tsallake wa qala ibn wahab ko wa qala ibn wahab sami'tu malik ibn anas wa su'ila 'ani alladhi lam yudrik abawayhi aw ahaduhuma annahu la ba'sa an yaqula allahumma arhamhuma kama rabbayani saghira ibn wahab yake cewa naji malik ibn anas imam malik wasu ila an tambaye shi an alladhi lam yudrik abawayhi ga wanda bai riski iyayensa ba tun yana karami iyayensa suka rasu lokacin da ya taso ya zama mutum ba sa raye aw ahaduhuma ko ya riski daya amma bai riski daya ba annahu imam malik da aka tambaye shi yace babu laifi an ya kula mutum ya dinga yi musu addu'a yace allahumma arhamhuma kama rabbayani saghira ya allah kai musu rahama kaman yanda suka rene ni ina karami ka koma cikin aljami' shafi na 219 wa du'aul waladi addu'ar da da zai yi wa iyaye sababun wannan yakan zama sababi fi rafi darajati walidaihi wajen sake daga darajar iyayensa fil jannati aljanna wa fil hadith yazo a cikin hadisi innar rajula la turfa'u darajatu lalle mutum akan daga darajarsa a kara masa matsayi da muqami fil jannati aljanna fa yaqulu shi da ya san ga iya aikin sa amma sai ga an kara masa wani irin matsayi an kara masa daraja sai ya ce anna hadha wannan daraja kuma ta ina na same ta wannan daukaka ta ina ta zo fa yuqalu sai ce bistighfari waladika laka istighfarin da danka yake maka ne mana nema maka gafara da danka yake yi shi ya kara maka wannan daraja ka kara samun daukaka to kaga wannan yana nuna ashe addu'o'in iyaye akan iyayensu suna da tasiri ka duba ibnu maja ya kawo wannan hadisi na 3660 sannan shek nasiruddin al-albani ya hassana hadisin a cikin sahiha hadisi na 1598 wa sahha an sa'id ibn al-musayyib ya inganta daga sayyidut tabi'in sa'id ibn al-musayyib annahu kana yaqulu yana cewa innar rajula la yurfa'u bi du'a'i waladihi min ba'di lalle mutun akan daga darajarsa bayan ya mutu sanadiyar addu'ar da ɗansa yake masa wa qala bi yadayhi yarfa'uhuma na hawa sama ma'ana sai haka da hannayensa yana daga su na hawa sama wato sama cewa ana daga darajar mutun sai sa'id ibn musayyib ya nuna yace ana daga darajar mutun haka wato saboda addu'a da neman gafara da ɗansa yake nema masa bayan ya mutu ka koma cikin muwatta ta imam malik hadisi na 627 da kuma musannab na ibnu abi shayba mujalladi na 3 shafi na 58 wa ibnu abi hilalin قال بلغني أن الولد لا يبر والده وقد مات بالدعاء له أن كربو دغ ابن أبي هلال يكي تقول بلغني ناسا ملاباري أن الولد تشيوا دا لا يبر والده زي تجب دا يو ما هيفن سبيايا وقد مات كم باين بابن يارغا يا متو بالدعاء له تهني يمسا الدعاء wannan yana daga cikin biyayyar da da zai ci gaba da yi wa iyayensa bayan sun mutu shine idan ga yi musu addu'a kenan rashin yi wa iyaye addu'a kamar suna raye ne mutun ya ki musu biyayya na ba ta gane wannan hadisi wannan magana ka koma cikin aljami na ibn wahab shafi na 200 fa idza mata ahadul walidayni ghay ala ghayril islam idan daya daga cikin iyayen mutun guda biyu daya daga cikin su sai ya mutu ba akan musulunci ba fala yajuzu listighfaru lahu to bai halatta da ya nema masa gafara in dai iyayen mutum ko uba ko uwa ko susu duka duk suka mutu a kafirai a mushrikai to bai halatta da ya nema musu gafara wannan maganar yin addu'a da aka fada bata shafe su ba qala ta'ala Allah ta'ala ce ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim Allah ta'ala ce ma kana lin nabiy bai kamaci annabi ba wallazina amanu da wadanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikeena su ce za su nema wa mushrikai gafara walau kanu uli qurba koda dangin su ne makusanta min ba'di ma tabayyana lahum bayan ta bayyana gare su annahum ashabul jahim cewa su ma abota ƴan wuta ne mutun ya mutu akan kafirci ya tabbata dan wuta ne dan haka bai dace ba ba halin annabi bane ba halin mu'minai bane bai kuma kamaci annabi ba bai kamaci mu'minai ba su ce za su nema wa waɗanda suke mushrikai gafara bayan ta bayyana cewa akan kafirci da shirka suka mutu suratul tauba aya ta 113 wa min birril walidaini ba'da mautihima na daga cikin biyayyar da da zai yi wa iyayensa bayan sun mutu as-sadaqatu anhuma yi musu sadaka tun ya dinga yi musu sadaka daga cikin sadakar har da yi musu sadaqatun jariya kai musu sadaqatun jariya ka gina musu masallaci ka ce ladan kana iya shiga ciki ka ce da kai da su in ku Allah ya maka wadatar yi musu nasu kai wa kanka naka duk karin alheri ka fara yi gina masallaci a gurin da ake bukatar sa ko makaranta inda ake bukatar ta ka ce sadaqatun jariya ce wa mahaifinka wani gurin su ma suka taso suna bukatar masallaci ko makaranta ka sake cewa ka gina makarantar ko masallaci ko burtsatse sadaqatun jariya wa mahaifiyarka kuma inda wadatar karkar ta kaita iyana in ka kuma samu wata damar kai kai musu sadaqatun jariya din karkar ce ai na riga na sallame su na gina ba abba na masallacin juma'a ko na khams salawat a unguwa kaza umma ita ma nayi mata masallaci babu laifi inda hali ka dinga yawaita musu irin wannan kana so darajar su da daukakar su a wajen Allah ta kuma karuwa faqad sa'ala sa'ad ibn ubadah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam domin sa'ad ibn ubadah ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna ummi tuwfiyat mahaifiyata Allah ya mata rasuwa wa ana gha'ibun anha kuma bana nan lokacin da ta rasu bana tare da ita ayam fa'uha shay'un in tasaddaqatu bihi anha shin idan nayi mata wata sadaka za ta amfane ta ayam fa'uha shay'un shin akwai wani abu da zai amfane ta in tasaddaqatu bihi in nayi sadaka da shi anha a madadinta qala na'am annabi sallallahu alaihi wasallam ce kwarai kuwa fata saddaka bi bustanin alaiha sai ya sadaukar da wata gidan gonar sa yace ladan ita yi wa sadaqatun jariya ma'ana wani gidan gonar sa kawai yace ya ba da shi waqafi duk abin da aka fitar a cikin gidan gonar a siyar ayi aikin alkhairi sadaka ga mahaifiyarsa ka koma cikin Bukhari za ka ga wannan hadisin na Sa'ad bin Ubada dan kwarai yanda yayi wa mahaifansa yayi wa mahaifiyarsa sadaqatun jariya na gidan gona Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin na 2756 ودخل رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وانا متين يشغو وجن منزن الله صلى الله عليه وسلم هكا ake so kai ta tambaya ya zaka yi iyayen sun riga sun rasu wani zaka ga lokacin da suka rasu ma kai ma baka da karfin yin wani abu yanzu da suna raye sai kai ta ce zan dan yatsa da sun ga gata da sun ga biyayya da sun ga nagarta da sun ga abubuwa to sun rasu yanzu aikin su ya tsaya na daga cikin abin da zaka yi wajen farfado da account din su na lahira Allah ya sa karfinka ya kai to ka zama nagartaccen da ka dinga yi musu addu'a in Allah ya sa kana da zatul yadi kana da wadatar abin hannu to kuma ka yi musu sadakatun jariya da za ta dinga riskarsu wani mutum ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi ibtutilat nafsuha wato mahaifiyata mutuwa ta girshe ta ibtutilat nafsuha ay matat fujatan mutuwar fujata tayi sai da safe kawai da safe aka zo aka tarar babu ita sai an jima aka ce babu ita shine fujata dan haka babu shiri babu kintsi bata bar wani abu da take cewa za a yi ba haka mutuwa ta zo ta same ta wa azunnuha amma dan yace ina zato law ta kallamat da ta samu damar magana ta saddaka za ta yi sadaka ma'ana da Allah ta'ala ya sa ta samu ikon yin magana to ta saddaka sadaka za ta yi fa halaha ajrun yanzu za ta samu lada in ta saddaqtu anha idan ne mata sadaka qala na'am manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kwarai kuwa da haka wannan yana daga ciki a dinga tunawa da su wani ya fi shekaru da yawa wani ma za ka ga shi ma ya manyanta shi ma yanzu yana da yaya da jikoki to kai ya manta da nasa iyayen shi ma in dai Allah ta'ala ya sa yana yayi tsawon rai to shi ma ya ci gaba da tunawa da iyayensa yayi musu abin da yake ya kamata yawa Allah ta'ala ya bada iko Imam al-Bukhari shi ya ruwaito wannan hadithi na 1388 Imam Muslim hadithi na 104 wa min birril walidain ba'da mautihima na daga cikin biyayyar da da zai yi wa iyayensa bayan sun mutu ada'ul wajibati anhuma biyan wasu wajibai da suke kansu kasiyam kamar azumi ana bin su bashin azumi karama musu wal hajji ana bin su bashin aikin hajji wadiyun da basu suka wannan yana daga cikin biyayyar iyaye bayan sun mutu daye musu wadanne sauke musu wadannan wajiban faqad ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam dan wata mace ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala tace inna ummi matat tace ya ma'aikin Allah mahaifiyata ta rasu wa alaiha sawmu shahrin ana bunta azumin wata guda fa qala sai annabi yace ara'aiti yanzu ki gaya mun ki ban labari law kana alaiha daynun da a ce bashi ake bunta wani yana bunta bashi akunti taqadinahu zaki biya mata wannan bashin qalat na'am tace kwarai ko ya maikin Allah qala sai annabi yace fadainul lahi ahqqu bil qada to ai bashin Allah shi yafi cancantar biya idan har wani mahaluki yana bin mahaifiyarki zaki biya to ai bashin da Allah yake binta shi yafi cancanta a ce an biya da haka ki biya mata wannan bashin wannan hadithi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadithi na 1953 Imam Muslim hadithi na 1148 wannan lafazin da muka ji lafazi ne na Imam Muslim qala an-Nawawi rahimahullah Imam an-Nawawi rahimahullah yace addu'a was-sadaqatu wal-hajj tasilu bil ijma' yace kaga addu'a ga iyaye kaga yi wa iyaye sadaka kaga yi wa iyaye aikin haji wannan aiki ne da kai tsaye yana samun su wannan malamai sun yi ijma'i babu sabani akan haka malamai sun yi ijma'i da aikin da ba a samu sabani ba tsakanin malamai cewa in da yayi wa iyaye zai riske su to akwai addu'a akwai aikin haji akwai kuma sadaka ka koma cikin sharhun Muslim mujalladi na shafi na 90 wa yustahabbul hajju shi yasa an so yin aikin haji anil walidaini a madadin iyaye idza kana mayyitaini idan sun zama sun rasu aw ajizaini ko sun gaza sun tsufa ba za su iya ba wayabda'u to in mutun zai fara yi wa zai yi wa iyayensa aikin haji dawa zai fara babansa zai fara yi wa aikin hajjin sannan wata shekarar kuma ya kuma koma yi wa babansa za ka ga wani yana ta zuwa umara amma ya manta da su baya yi musu wani yana ta zuwa aikin haji amma shi ke ta zuwa aikin haji kamata ya wata shekara in yaje ce wannan aikin hajin ba nasa bane ya je ne yayi wa mahaifiyarsa ko mahaifinsa to yanzu su su biyan yake so yayi wa kuma dole sai yayi wa daya sannan yayi wa daya da wa zai fara sai aka ce wa yabda'u bil um zai fara yi wa mahaifiyarsa ne sawa'un kana alhajj tadawwan sawa'un aikin hajjin na nafila ne aw wajiban ko na wajibi li'anna al-umma muqaddamatun fil birri domin uwa ita ake gabatarwa a biyayya da haka yanzu in zai fara sai ya fara zuwa yi wa mahaifiyarsa aikin haji masallaci yake so ya gina iyayensa to sai fara gina na mahaifiyarsa ko ya sa sunanta ko kuma ya bar masallacin haka ba sai an sa sunanta ba shikenan an yi mata sadakatun jariya in ya kuma samun dama sai kuma ya gina mahaifinsa ka koma cikin al-muguni mujalladi na 3 shafi na 235 wa kadhalika silatu aqaribihima daga cikin bashin da iyaye ke bin da bayan sun mutu akwai sadar da zumuncin yan uwansu kada a ce ai tunda ya rasu kannansa sun ba su ƙara ganin ka ba lalle baka da kirki yayyinsa duk abin da ya tashi ka yanke kawai a ce ai tunda alaji ya rasu ko tunda malam ya rasu tunda wance bata nan yaran nan ba mu ƙara ganin su ba kannan iyayenka sai dai an hada a hanya ka sassun iya kai kana nan amma baka da kirki wallahi ina nan kaza 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 shikenan an bayyanta ko to wannan daga cikin abin da mutum zai yi na biyayya ga iyayensa akwai silatu aqaribihima suna da yayye suna da kanne suna da yan uwa maza da mata to ka ci gaba da sadar da zumunci da wayannan yan uwan iyayen naka wa asdiqaihima da abokanansu tunda babanka ya rasu shikenan kawai ka watsar da abokansa a'a daga cikin biyayyar da zaka ci gaba da yi wa mahaifinka bayan ya rasu akwai sadar da zumunci da abokanansa lokaci lokaci ka je ka same su ka je ka gaishe su in akwai yar tazara da nisa ka zama time to time akwai a waya kana kira ina baba ina kwana ina wuni ko ina gajiya kwana biyu ne na gaban gaishe ka bani kira mu gaisa a'a Allah ya maka albarka Allah ya ji kan babanka Allah ya ji kan wani kaga waye ja masa addu'a kai ne an bayyanta ko ko kuma kawai kwatsam a ka zo a wane ai zuwa ne kawai gaishe ka zai ji dadi ya tuno da mahaifinka yawa mahaifinka addu'a kuma wannan ya nuna cewa ka haifu domin abokin babanka baka watsar da shi ba aminiyar mahaifiyarka har yanzu kana sadar da zumunci dan alherin da ka saba kana zuwa kana yawa mahaifiyarka to yanzu juya shi wajen yan uwansu da ainihin wato aminansu karka ce to shikenan tunda sun rasu shikenan a'a inda sallah kana raba kayayyaki to wannan kayayyakin da mahaifiyarka kake zuwa ka tara wannan kayayyakin da mahaifinka kannansu suna nan yayyensu suna nan ci gaba da yi ba a tsayawa wal ihsanu ilayhima da kyautatawa yan uwan iyayenka da kyautatawa abokanansu faqad laqiya na'am to wal ihsanu ilayhim ko wal ihsanu ilayhim da kuma kyautata musu faqad laqiya abdullah ibn umar radiyallahu anhuma barka ji ko zaka iya yin irin wannan aikin na abdullah dan umar abdullah dan umar laqiya rajulan ana tafiya kawai sai suka hadu da wani mutum min al-a'rab daga cikin mutanen kauye bi dariki makka akan hanyar sa ta tafiya makka fa sallama alaihi abdullah sai abdullah dan umar yayi wa wannan mutumin kauyen mutumin karkaran sai masa sallama wa hamalahu ala himalin kana yarkabuhu sai ya dauko wannan mutumin karkaran sai ya dora shi akan jakin da yake kai akwai rawani akan abdullah dan umar sai abdullah dan umar ya cire rawanin wa adahu imamatan kana ala ra'si sai ya bawo wannan mutumin kauyen rawanin da ke kansa faƙalu lahu sai ɗaliban abdullahi ɗan umar sai suka ce asila haka allahu allah ya taimaki malam innahum al-a'ram ai muka ga wa'innan mutanen ƙauye wa innahum yardawna bil yasir su ka san abu ɗan kaɗan ka ba su ma ya isa ai muna ganin kamar abin ya yi yawa ka sauka da kan jaki ka ce ya hau ka kuma warware rawaninka ka ba shi su mutanen ƙauye ko da sallama da kai ko gaisa ya wadatar abu ɗan kaɗan suna gamsuwa da shi faqala abdullah abdullahi dan umar sai ce inna aba hadha bari fakaji baban wannan mutumin da kowa gani kana wuddal li umar bin al-khattab abokin sayyidina umar ne to yanzu ka dauka inda wannan inda abokin Umar din ya gani fa dan abokin baban sa ya gani fa ya girmama shi ya zai mu zauna lafiya to iyayen namu ma ya aka karke wasu za ka ga yanda suke mu'amala su da iyayen nasu ma ya wannan fa ba fa abokin baban sa ya hadu da shi ba dan abokin baban sa ya hadu da shi ya sauka daga kan jakin ya dora shi akai ya warware raunin sa ya bashi suka ce wannan wake nan ai mun ga kaman wani mutumin karkara ne su ko mutanen karkara wani lokaci dan ihsani ko ya akai musu sai su gamsu sai su ji dadi ai muna ganin duk abun ba sai ya kai ga haka ba sai ya ce a kun san wannan waye ai wannan baban sa kana wuddan masoyi ne baban sa li Umar bin Khattab wa inni abinda yasa kuka ga nayi masa haka ni din nan sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam inna abarral birri biyayya ta karshe ta kololuwa da zaka yi wa mahaifinka bayan ya rasu silatul waladi ahala wuddi abihi da ya ci gaba da sadar da zumuncin masoyan mahaifinsa an gane ko wannan hadithin Imam Muslim ya kawo shi hadithi na 2552 wa qala Abu Burda Abu Burda yake cewa ataitul madinata nazo garin Madina fa atani Abdullah ibn Umar sai Abdullah dan Umar yazo min fa qala hal tadri lima ataituk sai yace ka ko san me yasa nazo wajenka qala qultu la sai nace masa a qala sai Abdullah dan Umar yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahabba an yasil abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi ba'da duk wanda yake so ya sadar da zumuncin sa da mahaifinsa yake so ya sadarwa mahaifinsa mahaifin yana kwance a kabarin sa to ya sadar da zumuncin ƴan uwan mahaifinsa bayan mahaifin ya mutu wannan ita ce sunna ba ka zama ahlus sunna amma ƴan uwan mahaifinka dai tun da ya mutu ba a to gaskiya akwai matsala Abdullahi dan Umar kaji abin da yake dan haka wannan hadisi ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ma ka gyara alakar ka da ƴan uwan iyayenka da suka rasu lalle in ka jazare ko ka koma gefe ko ba ruwanka da su ko harka ka kake lalle wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maka tasiri ko ma ka neme su wani ana ganin ku nan ku hadisi ne ya kwankwashe ka kace insha Allah ai zamu gyara insha Allah kaza 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 haka ake so shine amfanin karatu wato duk wanda kaga baya canza rayuwarsa yana zuwa karatu Allah baya aiki da karatunsa wallahi duk wanda ka ganshi ya zama a sandar baya canjawa yanda ka san shi jiya haka yake yau kuma kullun yana zuwa karatu Allah zuwa yake karatu dan ya zama masa hujja ya zama hujja akan sa ba hujja gare shi ba amma duk mai zuwa karatu yana aiki da karatunsa wallahi za ka ga yana canzawa wasu kurakuran sai a ga mutum shi da kansa ba faɗa aka ha kawai ya daina wasu abubuwan masu kyau kuma da baya ya ci gaba ya zo yana yi wannan shine amfanin zuwa makaranta shine amfanin sauraron karatu amma ai karatu ka gida kai ka rufe littafin ka tashi wannan ba shi ake bukata ba mal ilmu illa al amalu bihi Allah ka ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa wa innahu kana baina abi umar wa baina abika ikha'un wa wuddun yace ka san me yasa nazo wajenka yace a yace nazo ne saboda naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake so ya sadarwa mahaifinsa zumunci bayan mahaifin ya rasu yana kwance a kabari to ya sadar da zumuncin ƴan uwan mahaifinsa bayan mutuwa mahaifin kuma wa innahu yanda al'amarin yake kana baina abi Umar ya kasance tsakanin mahaifina Umar wa baina abika da mahaifinka ikha'un akwai ƴan uwantaka wa wuddun akwai kuma soyayya da kauna tsakaninsu fa ahabbtu an asila zalika shine nake so in sadar da wannan soyayyar in sadar da wannan ƴan uwantaka shi yasa nazo wajenka wannan ka koma cikin Abu Ya'la ya kawo shi a cikin musnad din sa hadisi na 2669 Ibn Hibban hadisi na 432 wa huwa fi sahiha kuma hadisin yazo cikin silsila as-sahiha hadithi na 1432 wa qad u'illa dinda cewa hadithin an ce yana da ainin wato wata illa wa ana abdullahi ibn tawus annahu qala li abi an karbo daga abdullahi ibn tawus annahu qala li abihi wa huwa bil maut ya ce wa mahaifinsa lokacin da ya ga mahaifinsa zai rasu, ma tu sini, ya ce abba wace wasiya za ka yi mun, baba wace wasiya za ka yi mun, kala ma kunta tasiluni bihi fanzur fulanan, ya ce abinda ka kasance kana yi mun a tsakani na da kai na ɗa da uba, na sadar da zumunci da kyautatawa da faranta mun da kyautayi da kake mun, fanzur fulanan, yanzu ina so ka kalli wani da shi. Ya faɗi wani cikin ‘yan uwansa, ya ce to wannan abin ɗinkin babbar riga da kake mun duk sallah, to ka dinga yi wa wani, abinci da kake kawo mun duk azumi ka dinga kaiwa gidan wani, kaza da kake yi yanzu ka dinga yi wa wani, shine fanzur fulanan, yanzu ina so ka kalli wani kuma. Shi kan baban alamu sun nuna ba zai tashi ba, shi yasa nan da nan sai ce baba wace wasiya za ka yi mun, sai ce wasiyar da nake maka, na san kai ɗa ne mai kyautatawa mai biyayya, kana sadar da zumuncin tsakani na da kai a matsayina na mahaifinka, kai kuma a matsayinka na ɗana, to yanzu ina son wannan sadarwar juyar da ita ka kalluwa ne. Albirru wasila libn harbin shafi na 50 lokaci yayi ya jika an ƙara mun ji da ito, sai mu tashi wa an ka'abil ahbar insha Allah. Abin da mu karanta ya zama daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada, kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana, Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin aiki da abin da muke karantawa, Allah madaukakin sarki ya ji kan iyayenmu, Allah madaukakin sarki ya gafarta musu, Allah ta'ala ya ba su aljanna madaukakiya, waɗanda kuma suke raye Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya, Allah ya ƙara musu imani, Allah ya ƙara musu tsawon kwana. Assalamu alaikum warahmatullahi.